بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا ربا ashirin da bakwai ga wata na ainihin wato Zulqa'ada hijira na da 1421 wanda ya daidai da 20 ga watan Februari shekara ta 2000 muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Sahratil Ashrar na Sheikhul Muhaddith Al-Allamah An-Nihrir ainihin wato Wahidu Abdussalam Bali Allah madaukakin sarki ya saka mushi da alheri in jama'ar musulmi basu manta ba mun shayin bayani akan cewa wannan littafi na Sarimul Battar shine littafi daya tamkar da dubu daga cikin jeren giyar littafan da aka rubuta dangane da bayani akan cewa sihiri bori bokanci duba tsafi duk baki daya kafirci ne waɗannan abubuwan sa'annan in musulmi ya samu kansa a cikin sharrin waɗannan mutane makiyinka ya tsafe ka ko yi maka sihiri ko yi wa matarka aka ce ahir ka sake ka je wurin boka addinin musulunci yana da maganin wannan matsala da izinin Allah to muna cikin bayanai dangane da yadda ainihin sihiri din ya karkasu gurgurdan irin yadda suke har muka zo kan wani nau'i na sihiri mai suna sihrul junun asirin da ake wa mutum dan ya samu hauka ko ya samu kansa a cikin farfadiya ko makamantan haka to sai muka ce yaya ake a gane cewa wani da yake fama da hauka aljanune suka taba shi ko kuwa asiri aka yi mishi ba wai matsala ce samu cikin kwakwalwar shi ko kuma wata jijiya ta murɗe mishi ba mun kawo kaɗan daga cikin ainihin alamomin da ake iya ganewa insha Allah waɗanda shahararru daga ciki muka ce duk sanda aka ga mahaukaci yana ainihin wato sakarci sakarci irin na yawo ya taya wace ya wace ta gareri a gari yana ta yawon banza ko kuma a same shi ya zauna ya ainihin kafa kanshi ba abin da kake fahimtar yane sai kaga yana ta tunani daga tunanin nan sai ga ya zabge da fada ko ya kyalkyale da dariya ko ya hau wani abu da makamancin haka ko kuma kaga yana bacci a wurare waɗanda suke ba na mutunci bai je ban daki ko ya je wurin ainihin bola ko makamancin haka waɗannan kaɗan daga alamomin da ake iya ganewa kenan to muka ce na daga cikin manya-manyan alamomin da ke taimakawa a gane cewa haukan da wane ke fama da shi to asiri aka yi mishi shine a ganshi yana da ƴar banzar mantuwa mantuwa wadda ta keta duk irin yadda ake gani ta ƙabi'a to wannan matsala ta mantuwa sai muka ce duk da dai muna bayani dangane da mantuwa ne da ta shafi mahaukaci to amma ita mantuwa din nan matsala ce da ke ciwa ɗaliban ilimi tuwo a ƙwarya sai muka ce to a ƙarƙashin haka sai mu dan dakata a dan ji hasken da malamai na sunna ainihin suka kawo shine jiya muka fara bayanai dangane da mecece mantuwa waɗanne irin haɗurra mantuwa take da shi sannan yaya karkasuwar mantuwa ike sannan waɗanne irin magunguna za a bi ko matakai za a bi domin ainihin a kaucewa waɗannan sharrori na mantuwa sa'annan kuma muka ji kaɗan daga ainihin abubuwan da ke kawo mantuwa to muna cikin abubuwan da ke kawo mantuwa din nan ne sai lokaci ya kure mana insha Allahu ta'ala wanda kaɗan daga bayananmu a jiya in baka manta ba bayan da muka yi bayani akan cewa dan adam Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama da ya kera shi ya ainihin aje mishi wata daba wata na'ura a cikin kanshi ita ce kwakwalwa wanda wannan kwakwalwa tare da mataimakiyar ta zuciya da nan ne dan adam yake samu yake rike duk abin da ya ji ko ya gani ko ya sani ko makamantan haka to akan haka mun kawo ainihin ayoyi da yawa sannan muka nuna mantuwa wadda ake zargin mutum akan ta ita ce mantuwar da ta zo ta hanyar sakarci ko sakaci amma mantuwar da ya zama ta tabi'a ce tabi'a bashariya wannan har annabawa suna yi gashi nan annabi adam yayi nassin alqur'ani ya gaya mana wa laqad ahidna ila adama fanasiya wa lam najid lahu azma mun yi alƙawari yarjejeniya da Adam karka sake ka saba karka sake ka saba nan da nan sai ya manta alƙawarin da aka yi Allah ya ce don haka ba mu samu yadda za mu kama shi ba babu wani dalili za a kama shi domin me domin abu ne na tabi'a a cikin hadisi mun ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin ana ce an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi mantuwa shi da kanshi kamar yadda ainihin muka kawo cewa annabi ya yi mantuwa a ainihin sallah, ya manta karatun wata aya, kai wata ran ma annabi na zaune sai ji wani sahabi na kira'a, sai ya ce Allah ya ji kanwani, Allah ya gafartawa na, kamar irin abin da Bahaushe yake cewa Allah ya ji kanwani ba tare da ya mutu ba, tunda gashi yana zaune. Ya ce wallahi ya tunasashe ni wata aya wadda ada an mantar da ni, ma'ana wa aka sauko da alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama, amma yau gashi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mantashe shi, gashi karatun da wani sahabi yake hayyatuna mishi. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko, ashe annabi yakan yi mantuwa kenan. To irin wannan mantuwa ba za a zargi mutum akan ta ba dan ya samu a hali, domin tabi'a ce ta dan adam, kamar dan adam ne duk girman sarautarka dan an ce kana bacci wannan ya zama na ƙasa gare ka, bai zama na ƙasa gare ka ba. Don haka ko annabawa in ka siffanta su da duk wata siffa ta bashariya, siffa ta dan adam taka, cewa annabi yana ci, yana sha, yana kaza, duk abin da dan adam yake na tabi'ar dan adam taka, in aka samu wani daga cikin annabawa ne wannan ba abin zargi bane. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko, a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullah dan Mas'udin, Allah ya kara mishi yarda, Ibn Mas'udin yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni mutun ne kamar ku, dan haka ina iya tuna abu ina kuma iya manta shi, dan haka duk sanda ne mantuwa kurin katina muni. Kaga anan annabi yana magana mantuwa irin ta dan adantaka. Me yasa? A cikin ilimin usulul fiqh wanda yake cewa dilalatul iqtiran, dilalatul iqtiran, me yasa muka gane mantuwar dabi'a annabi yake ni? Saboda ya ce innama ana basharun, ni mutun ne mislukum, irin ku. Ashe annan bashariyar da annabi yake nuna mutuntakar dan adamtaka da yake nunawa, yana nuna tabi'a, ita ce dilalatul iqtiran a cikin ilimin usulul fiqh. Misali ga hadisi nan cikin sahih Muslim da Tirmidhi, wani ainihin sahabi mai suna Abdullahi dan Umar, sai wani tsohon gwamna ya zo wurin shi, ma'ana tun zamanin mulkin soja ne ko tun zamanin premier ne ko tun mulkin farar hula ne, yazo ala gafarta malam, ai mana addu'a, ai mana addu'a. Ka san sa akwai son addu'a, sun cuci talakawa, sun yi abubuwa, an yi sama da fadi, an kwashi dukiya, ala gafarta malam, ai mana addu'a. Sai ce anya Allah madaukakin sarki fa baya karban sallah sai da ainihin sarki, kuma Allah baya karban sadakar da aka ainihin yi da dukiyar fata, dukiyar gwamnati. Yace wa kunta ala Basra, karka manta fa ka taba gwamna, kai tsohon gwamna ne a Basra, kai zalunci. To menene yasa Abdullahi dan Umar ya fadi wannan abin da nake so in cire mana wannan matsala a ciki? Shine sai da ya fara da cewa Allah baya karban sallah sai da sarki, kamar yadda dukkan musulmi sun hadu akan Allah ba zai karbi sallah ba sai da sarki. To shine Ibn Umar yake jan hankalinka akan ka gane haka, duk dukiyar gwamnati da ka sata, ka biya wa malamai umra, ka biya wa malamai haji, duk abin da kai din nan gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ba zai karba ba, kamar yadda bai karban sallah wadda aka yi ta babu sarki. Shine ake kira dilalatul iqtiran. Jama'a mun gane wannan da kyau? Kamar yadda kaga wancan ba zai karbu ba, to haka wannan ba zai karbu ba. To anan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ni mutun ne kamar ku, ina mantuwa kuma na kantina, duk sanda na manta to ku tuna mini. Anan sai muke fahimtar ashe annabi yana nufin mantuwa irin mantuwa ta dabi'ar dan adam ta mutuntaka, tunda sai da ya fara kawo ni mutun ne irin ku, ma'ana kamar yadda kuke mantuwa haka nake mantuwa. Jama'a mun gane? Ga dai wani hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake siffanta irin waɗannan abubuwa, waɗanda ainihin wato yake nuna duk abin da zai yiwu a ce dan adam ya yi shi, to dan ya faru ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu ainihin aibi a kai. Ga sunan burjik insha Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To saboda wannan mas'ala tana da matukar muhimmanci, kuma gaskiya mas'alar mantuwa fa mas'ala ce mai zaman kanta, darasi ne a cikin ilimi na ainihin wato tahzibun nafs, wato a cikin psychology, a cikin ilmun nafs. To mas'alar mantuwa darasi ne, lacca ce mai zaman kanta, amma nan muna ainihin dan tattabo abubuwa ne a gurguje, domin ba ita ce munasabar mu ba, amma muna dan tattabawa ne mai yiwa Allah ya sa albarka ya zan abin ya biya bukatun wasu mutane waɗanda maiwa suna samun kansu a cikin mas'alolin da ake tattaunawa. Daga ƙarshe a jiya ba a manta ba, mun nuna cewa amma fa ita mantuwa daga cikinta akwai wadda take rahama ce. Na daga cikin irin wannan mantuwa shine maiwa mahaifinka ya rasu, maiwa mahaifiyarka ta rasu, yau da a ce babu mantuwa wadda take zama rahama,
kullum a ce irin yadda kake jin zafin tilran da mahaifinka ya rasu, a ce har yau kana nan kana jin irin wannan zafin, babu irin wannan mantuwar. Anya za ka rayu cikin daɗi? Babu. To kaga irin wannan mantuwar ta zama rahama. Anya matarka din can da ainihin aka je haihuwa, sai da aka yi operation, sai da aka yi mata aiki, sai da ta su mata farfado, yau da a ce babu mantuwa, a gobe za ta yadda da kai in ka hare ta da jima'i? To kaga irin wannan mantuwa ta ainihin zama rahama. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To muka kawo kaɗan daga dalilan da ke kawo mantuwa, muka ce dalilan dai suna da yawa kuma sun danganci yadda kowane mutum yake, amma dalilai shahararru waɗanda mafi yawancin mutane kan haɗu a kan waɗannan dalilai ke jawo musu mantuwa shine raunin tsoron Allah. In kana da sakaci, kana da rauni akan tsoron Allah, baka samu kanka a halin ainihin mantuwa, domin Allah zai haɗa maka wani babban aboki shine shaytani. Duk abin da yake alheri ne ya hana ka, duk abin da yake sharri shi zai umarce ka. Mun kawo ayoyi akan haka insha Allah. Sannan na daga cikin ainihin wato sabbin mantuwa shine ka samu ilimin, sai ka ki karantar da kowa. To saboda wannan muguntar da kai, kai ma sai Allah ya mantar da kai. Wannan uqubar duniya kenan tun kafin aje ta lahira, kuma Allah ya sa a samu kalinzami na wuta a kai ka cikin wuta, haka hadisi ya zo mun bayyana jiya. Sannan na daga cikin dalilai da ke kawo mantuwa, muka ce ihmalu haqqil jasadi aw at-taqsir fihi. In har kana cutar da jikinka, kana ainihin wato takaita jikinka haƙoƙin shi, to wannan yana iya kawo mantuwa, domin gaɓoɓin da ke tuna ko ke rike abin da ka sani ko ka gani ko ka ji, ai a jikinka suke. To duk sanda jiki yake wahala, in aka samu wani ɓangare na jiki na wahala, duk sauran ɓangarorin jiki su nemi shi zumunci, su ma suna wahala tare da shi. Don aka ce yau jikinka na cikin wahala, baya samun kyakkyawan hutu ko abincin da ya kamata, wannan yana kawo ainihin yawan mantuwa. Shine muka ji kaɗan daga cikin ainihin waɗannan abubuwan, cewa na daga cikin hanyoyin da mutum zai bi lallai ne sai zan yana cin abinci matsakaici, kamar yadda ya zo cikin hadisin Sahih Muslim karantar Riyadus Salihin. In ka tashi cin abinci duk yadda ya kai da daɗin shi, kakka ci ka shaƙe cikinka, wannan bid'a ne, ba daidai bane wannan. A'a, aka ce ka kasafta cikinka kashi uku, ɗaya bisa uku ka ci abincin, ɗaya bisa uku ruwa ya shiga, ɗaya bisa uku kuma shi abincin ya samu kai da komowa da shi ruwan, domin iska ta rinka shiga tana iya fita. In ba haka ba ka ci kai ƙyat, baka ganin ɗanyaye, in aka yaye yaro sai ga ya ci abinci ya ƙyat, yana shan ruwa sai ya amai. Jama'a mun gane wannan da kyau? A'a, so ake ka ci kamar yadda ka ji an tsara din nan, haka ainihin sunna ta zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan da ainihin wato mutum ya rinka kula da arrahatul kafiya, cikakken hutu, ka rinka samun cikakken hutu. Shi yasa gaskiya mutanen mu dangi baƙaƙen fata sai fa an tsara rayuwa, baƙin fata fa baya hutawa gaba ɗaya sai ran da ya mutu, kuma bai aiki ba ya je can ci duka hannun mala'iku, kaga ba hutu kenan, ka masalin duniya ka masalin akhira. Ma'ana Bature sai kaga a shekara zai dauki hutu, in ya dauki hutun nan, in ya ga ana fitina shigarin su sai ya tafi can wani wuri ya je can ya zauna, ko kuma in ya dawo aiki sai ya tafi can bayan gari ya je, kawai kaga ya shimfida da duma ya zauna yana shakatawa, baya sauraron koda radio a wannan lokacin. Kwakwalwar shi ta huta, ya sha ruwa mai kyau, yayi abubuwan da zasu ainihin sa jikin shi ya samu hutu. Malam yace fa inna kasaratal ijhadi, domin yawan wahalar da jiki, aw sahari, ko kuma yawan hana ido bacci, al-mubanni, wanda yake ya kai matukar illa, mu'assirun ala salamati zakira, wannan yana cutar da ainihin wato lafiyayyar kwakwalwa wadda take tunani. Matukar kana da lafiyayyar kwakwalwa da take tunani ta rike maka abu, to in yazan kana yawan wahalar da ita, kana yawan rashin hana idanka bacci, to wannan sai yasa kuma shikenan al'amuran duk sai su rikice maka. Abu na hudu, tashattutu dhihni bi kasratil ashghali wal ala'iq, in ya zama ga hadda ka tasa a gaba kayi ko kana yi, amma kuma tunanin kwakwalwarka kullun ya karkasu, yau kana tunanin za ka yi kaza, gobe za ka yi kaza, jibi za ka yi kaza, gata za ka yi kaza, kana tunanin za ka fito takara, kana tunanin za ka yi aure, kana tunanin ko ba za ka ci ba, kana tunanin ya za ka yi ka je ka saida gonar gado, ka zo ka harhada, yaya za a yi kaza, to sannan kuma ga hadda ka ne, kana tunanin ai kuma fa in ka je ka ci takarar nan karshenta ma za ka lalace, haddan ma ta daina yiwa, kaga duk tunaninka ya tattarwatse a wurare da dama, to wannan yana lalata ita haddan da kanta, Allah ya kiyaye. Sannan abu na biyar, kasratul humumi wal ahzan, yawan damuwa da bacin rai yana lalata hadda, yawan damuwa. Shi yasa wajibi ne ka samu aqida ta tawakkali da kuma cikakken imani da yarda da Allah. karka saka wa kanka yawan damuwa da abin da bai kai ya kawo ba, kai kenan kai ta nunkufurci, kai ta dacin rai, kai ta ainihin hamami. A'a, abin da ake so sai ka rinka yin hakuri. In ba haka ba, damuwa din nan da bacin rai na da alaka da kwakwalwa da zuciya, to sai zama duk abin da ka haddace sai ka neme shi ya tarwaze. Allah ya kiyaye. Abu na shida, tarku asbab iktisab alquwwat alaqaliyya wa tanmiyatiha, barin sabubban da ke sanya karfin hankali da kuma ainihin sanya hankali na mutum ya ƙara tsuruwa, ya ƙara ci gaba. To in ka bar abubuwan da za su ƙara maka kaifin hankali, wannan yana iya ainihin wato kawo haddar ka sai ta watse. Abinda ake nuna maka anan, ashe kai dan adam ka gane, kana ƙara girma, kana ƙara girma, kwakwalwar ka na ƙara ƙarfi. Yayin da ka kai shekara 40, to daga lokacin nan da kwakwalwar ka da duk wata gaba ta ka to ta dakata daga ta sake ci gaba har ka mutu. To yanzu sai kama kama kenan, kamar tsohuwar mace ce in ta iya zaman bariki ba ta son mijinta ya jefar da ita, ta ga ta tsufa, fata ta fara sanyi, sai ka ga ta dan fara dan goge-gogen abubuwa, ta shafa kaza, ta gyara kaza, ta kankara kaza, dan a lokacin matukar ba ta haka ba, to al'amari zai barkace mata. Ba haka bane, yanzu dubi sarauniyar Ingila, har na'ura akai wanda in lokaci ya lokaci sai a tattaro fatar da ta lakyab-lakyab, sai a shebe haka a yanke, sai ta zama fresh kamar sabuwar budurwa haka. Jama'a mun gane wannan da kyau? To inda ba haka fa, da tuni tana nan lakyab-lakyab, dan abin da zai baka mamaki tun zamanin su Sardauna Premier, tun lokacin nan ita ce sarauniya har yau. To shekara 101, don Allah wasani jama'a. To amma an ga ganta har yanzu malam, a'a sai ka ce masha Allah masha Allah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Abin da muke nuna maka anan shine, yayin da ka gama kaiwa matukarka ka kai shekara 40, haka nassin Alkur'ani ya nuna, kana kaiwa shekara 40, hatta iza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni, shikenan kana kaiwa shekara 40 ka gama cika. A cikin littafin Tuhfatul Mawdud, Ibn al-Qayyim sai ya ce to komai naka ya dakata daga ci gaba, sai dai rushewa. To kaga a wannan lokacin in da kana shekara 15 ka fara hadda, kana tafiya 30 35, kaga hadda kwakwalwar ka ƙara ƙarfi take ko? To yanzu kaga ka kai shekara 40 kana haddace da Qur'ani, to kaga yanzu kwakwalwar ka tana dauke da abin da ta iya rike shi. To ita kwakwalwar za ta fara sanyi, kwakwalwar za ta fara sanyi, kaga hadda za ta watse kenan. To sai kai ma ka fara kama kame, wanda za ka rinka tattaro kwakwalwar ta dan rinka kamar ka rinka woman dinta, kamar ka rinka dinduma batirinta. Jama'a mun gane wannan da kyau? Jama'an musulmi an fahimci wannan da kyau ko? Tunda a lokacin kwakwalwar kuma komai rushewa yake, komai komawa yake kasa, komai haka. Allah madaukakin sarki ya ƙara nuna a cikin Alkur'ani cewa likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a, kana ƙara tafiya abubuwan ma da ka sani sai su fara sanyi, sai su fara sanyi, ka fara koma arzalul umur. Kamar yadda ka fara kana ƙarami baka san komai ba, har ka zo ka san komai kana manyanta, kuma sai kaga abubuwan da ka sani suna watsewa. To anan dole ne ka rinka yin abubuwan da za su rinka sanya kwakwalwarka ta ƙara ƙarfi, tunaninka ya ƙara kaifi da makamantan haka. To a ƙarƙashin wannan ne sai malam ya ce, to ta wannan ɓangaren ake samun wasu sabubba da ke taimakawa mantuwa ta shigo. Na daga cikin waɗannan abubuwan su ne, ya kasance ainihin wato tadakhulul ma'lumati bisababi adami tanzimi turqu idkhaliha, in ka zo shigar da abubuwan da za su zauna a cikin kwakwalwarka dan ka haddace su, to ka rinka shirya su, kar ka rinka tunkuɗa abubuwa barkatai kawai. Misali, sai ka ga cewa Allah ya kawo ka wani lokaci da ba za ka iya hada kana hadda Alkur'ani kana haddar hadisi ba, ba zai yiwu haka ba. To sai ka dubi al-ahammu fal-ahammu, wanne yafi muhimmanci Alkur'ani, to sai ka ci gaba da hadda Alkur'ani. Amma in ka ce a lokaci guda ka je ka gama yin hadda Alkur'ani, zaka zo kuma ka tafi makaranta haddar hadisi, kana shigar da abubuwa ba ta yadda ya kamata ba, to sai ka waye gari kai biyu, babu baka haddace Qur'anin ba, baka haddace hadisin ba. Sannan sai kuma malam ya kawo cewa ash-shurudu asna'a al-qira'ati aw al-istima', in ya zama sanda ainihin ake koya maka karatu, kana yawo da tunaninka, ana cikin biya maka karatun da zaka haddace, amma tunaninka yana can to gobe kasuwa, koyaya kwastomomin nan inyamuran nan ko za su iso da wuri, koyaya koyaya, sai can zai ga an dan tsikar mutum sai ta af. To shikenan ghayril maghdubi alayhi, to ina hadda za ta yi ba, za ta yi ba, saboda a lokacin da ake biya maka karatun kwakwalwar da za ta dauki karatun ba ta wurin, jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko ko kuma wannan ya zama kawai ji kake baka saurare akwai bambanci tsakanin ji ba saurare ba to sai zan ji kake Allah ya kiyaye sannan ya zama ainihin shughulul zihni bi umurin janidiyya tushawishul ma'lumat in ka cike tunaninka da wasu abubuwa na gefe wanda za su rikita abubuwan da ka ainihin sani wannan ma yana ka lalacewa mantuwa a takeice dai mallan ya kawo abubuwa da dama waɗanda a ƙarƙashin wannan na shida daga cikin su yace akwai qillatul muraja'a wa da'afiha ka haddace alqur'ani to karka samu garantin fa ba zai watse ba a'a sai ka rinka muraja'a ka rinka nazarin shi ka rinka nazarin shi to kar ya zama abinda ake so ake kai misali a da in kana muraja'a alqur'ani so biyu a yini to so ake lokaci na ƙara nisa a rayuwarka kana ƙarawa haka ake so to kai ya zama kuma kai lokaci na ƙara tafiya kuma kana ƙara ragewa jama'a musulmi mun gane wannan a ce misali ka haddace alqur'ani kullun kana nazarin aya 50 misali nake mana anan to abinda ake so shine rayuwarka tana ƙara nisa so ake kana ƙarawa ka kai 55 60 70 haka a to kar a same ka akasin haka ka saba 40 sai kuma ka zo 30 25 wata ran kai wata ran ba kai ba don haka ake so tun farko mutun ya diba gurgurdan yadda zai iya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko sannan abu na bakwai mallan yake tarkizu zihni ala amrin ma duna ghairihi na daga cikin abin da ke kawo mantuwa shine ya zama a cikin abubuwan da kake haddacewa sai ka fi bada karfi akan wani wani kuma sai ya zama baka fin bada karfi akan shi misali kai duk ayat da take magana akan aqida sai zan kafi bata muhimmanci fiye da ayoyin da suke magana akan hukunce-hukunce to wannan yana iya kawo maka matsala dangane da haddarka ta zamba ta da kwari a so ake kana so dai ka haddace alqur'anin gaba daya to ka dauka cewa gaba dayan shi daidai wa daida ne kana son ka haddace shi kakkafi bada karfi akan haddar kaza banda kaza domin ne in ka haddace ayoyin da ke magana aqida qur'ani baka haddace ayoyin da ke magana akan hukunce-hukunce ba shin ka haddace alqur'ani baka haddace ba ko kuma kana da kwarin hadda akan waɗannan ayoyin akan waɗannan baka da su ai kaga baka da cikakken hadda kenan to haka wannan ga duk wani ilimi haka zaka daukar kanka insha Allah ta'ala to bayan duk da muka ji waɗannan abubuwa jama'a sai kuma mallan yace ilajun nisyani wa asalibu taqwiyatil hifz to yanzu dai jama'a mun ji cuta ko mun ji mantuwa cuta ce mun ji abubuwan da kadan daga abubuwan da ke jawo ta tunda waɗannan abubuwa ba nassin alqur'ani ne ya kawo su ba sai dai ane ana dube an fahimto kaza daga Allah ya ce annabi ya ce daga fassarar malamai karka ce su kenan ke kawo mantuwa a waɗannan abubuwan da guda bakwai da aka kawo an haskaka maka ne kai ma ka je kai zurfi a cikin ilimi sai kaga ka gano wasu abubuwan ka zama alheri ga jama'a to sai mallan ya ce ga maganin ainihin mantuwa da kuma hanyoyin da za a bi a iya karfin hadda abu na farko dai mallan ya ce tajridun niyya mutum ya zan ya ware niyyar shi ya tsame niyyar shi ga Allah kadai tsantsar Allah madaukakin sarki niyyar shi take ainihin nufi wata haqiqut taqwa da kuma tabbatar da tsoron Allah walisti'anatu billahi jalla wa ala da kuma ainihin neman taimako ga Allah mai ainihin daukaka da buwaya jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko anan ne aka samu babban sahabi alaramman musulunci Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yarda yace inna ma yahfidhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi yace kadai mutun zai iya hadda ne ga gurgurdan yadda niyyarka take yaya ka dauki muhimmancin abin da azamar shi a cikin zuciyarka yaya ka dauki niyyar abin haka ainihin haddaka za ta kasance shi yasa ashe a karkashin wannan kaga sai ka dage al-imam al-khatib shi ruwaito na a cikin littafin shi mai suna al-jami'u li adabir rawi was-sami'i Allah ya saka mishi da alkhairi sa'annan kuma sai tsoron Allah tsoron Allah wani haske ne da ke haskaka ainihin zukatan bayan Allah wadda zuciya kuma ita ce daba ta farko wadda take taimakawa da izinin Allah don mutum ya ainihin samu hadda anan ne aka tambayi al-imam Malik baban Abdullahi imam darul hijra aka ce sa'ala rajulun malikan ya aba Abdullahi hal yuslihu li hadha al-hifz shay'un ala gafata malan aka yi tambaya imam Malik wannan hadda da ake magana hadda shin menene yake taimakawa game da ainihin hadda din nan qala imam malik yace in kana yuslihu lahu shay'un fatarkul ma'asi in har akwai abin ma da ke taimakawa hadda to babu wani abu kamar barin ainihin wato saban Allah ma'ana yanzu imam malik ba yana kawo maka bane ala shakki ba shakka yake ba yana nuna maka daga cikin abubuwan da ke taimakawa mutum ya samu jarariya ingantacciya nagartacciyar hadda shine tsoron Allah, barin ainihin sabon Allah. Jama'ar musulmi mun gane wannan, anan ne aka kawo labarin al-Imam Shafi'i cewa kamar ba a taba ganin mutum mai karfin hadda irin Imam Shafi'i ba, domin saboda haddar Shafi'i in ya zan yana karatun littafi aka ce sai lankwashe ɗaya bangon, saboda shi abin duk da idan shi ya gani ya kuma karanta shi ko da zuciya karanta, ma'ana yana kallo zuciyar shi na karanta, to shikenan ya dauke wannan abin kenan a zuciya, ya haddace. Dan haka aka ce in yana cikin karatu sai lankwashe ɗaya bangaren haka, kar idan shi mai zarfafi ya dauko mai wata kalma ya hada ya haddace su tare da wata. Jama'ar musulmi mun gane wannan, to mutumin da ya kai karfin hadda irin wannan har sai ya zama su sai da littafi da ya tsaya a gaban su in zai taba sai su ce a ciniki tukuna, dan da ya dauki ɗan risala karama ɗan karamin littafi yana duba kana ga kamar ai zai siya zai siya, ayya ya gama haddacewa sai ya aje maka abin kai tafi, to dan haka da ya taba sai ya ce a kawo kudi tukuna ai ciniki. Jama'a to ya kwashe karatun ya juye akan shi baka da takaddu. Jama'a mun gane wannan da kyau, al-Imam Shafi'i kenan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To shine aka ce wata ran sai ya je makaranta ya koyo karatu, yana zuwa gida sai gaba ɗaya ya manta me aka biya mai, nan da nan sai koma makaranta Allah gafarta malam waki'u yau kam karatun da aka biya min gaba ɗaya ma na manta, don a lokacin su da ka suke yo karatu. To shine sai Imam waki'u malamin shi ya ce ka binciki kanka me wa akwai sabon Allah da kai, yace ba wani abu da ne gaskiya saboda Allah, sai dai zan iya tuna na kama hanya zan tafi, wata mata na gaba na haka kafin in wuce ta sai iska ta taso huu haka sai ta dan daga hancin zaninta sai naga kaurinta, yace ai kaji abin da ya faru. Wane mutumin Najeriya kam ya shiga uku ya lalace, shi yanzu ba kauri yake gani ba, ko ina ma yake gani. Jama'a mun gane wannan da kyau, waye ga santa fo shaitanism. Jama'a mun gane wannan da kyau, annan ne al-Imam Shafi'i yace shakautu ila waki' su afahmi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurul lahi la yahda li asi, yace na kai kuka wurin malami na waki'i cewa hadda ta kiwa, yace ilimi hasken Allah ne, Allah baya bada hasken shi ga mai sabon Allah, duk sanda kanka na saba ma Allah, Allah ya baka ilimi, ka tabbatar Allah baya bukatar ka, ya hada ka da wani sharri ne da zai biya fatattaka ka da shi. Allah madaukakin sarki yake yayi. Jama'a musulmi kun ji wannan. Abu na biyu malam yace al-iksaru min zikrillahi wa shukrihi, lalle ne kuma mutun ya yawaita ainihin ambato da kuma yabon Allah. Wata magana ta Imam Malik ita ma tana cikin wancan littafi na Khatib da muka kawo. In kana son ainihin wato ka samu magani daga cikin magunguna na hadda ko kuma maganin mantuwa, shine aka ce sai ka yawaita ambaton Allah. Ya zo cikin hadisin Abu Dawud annabi yace kar ka sake harshen ka ya gushe daga ambaton Allah. Me ake nufi da ambaton Allah jama'a? Me ake nufi da shukruhu, godewa Allah? Shine duk sanda ka tayar ma wani abu ka binciki me Allah yace me annabi yace sallallahu alaihi wa sallam, sannan bakinka ya rinka ambaton Allah din ta hanyar zikirori, karatun alqur'ani, tasbihi, tsarkake Allah da makamantan haka. Sa'annan duk sa'an da ka samu kanka a halin Allah ya ce ko annabi ya ce bi ko bari sai ka bi, wannan shi ake nufi zikirullahi. Jama'a musulmi mun gane wannan, kar mu dauki bangare ɗaya na zikirullahi shine zikiri kawai da baki ai ta zikiri, har aje ana kaga karerai ai manzon Allah ya ce ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri har sai an ce ku mahaukata ne. To shi manzon Allah zai faɗi wannan magana? Fau ba manzon Allah ya faɗi wannan maganar ba. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa zikirullahi ka ambaci Allah da bakinka, sannan a aikace in yace yi ko bari ka bi abin da yace, sannan kuma kai da kanka duk sanda ka tayar ma wata harka ka duba meye Allah yace meye annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau, don ka fahimci wannan da kyau sai a ce ka zama cikakken zakiru, amma dan ka kama hanya kana ta ainihin zikiri, kana tsalle, kana ihu, yara na binka, ana yi maka abubuwa, ana zakiru kaza kaza, ka fadi ka suma tafi ta kauce kaza kaza, a wannan duk ba a maganar zakiru fa, wannan tababbe ne, yana bukatar ne ai mishi ruqya ko wani aljani ne ya haukan shi ko kuma a kai shi asibitin mahaukata. Allah ya kiyaye. To lallai jama'a sai su gane wannan, sannan kuma ka rinka godewa ni'imar Allah, domin Allah ya ce la in shakartum la azidannakum, lallai in ku gode mini ne kuma zan kara muku, surata Ibrahim aya ta 7. Anan me ake nufi da godiyar Allah jama'a? Shi ma kamar wancan haddan nan, ka duba ga sahabin annabi kamar yadda hadisi ya zo sahihi cikin Abu Dawud, sahabin annabi ya kasa haddace Fatiha, ya kasa haddace suratul fatiha ga ka kai kana bakin tikari ka haddace to ba ma fatiha ba dubi alqur'anin ka cokam ka haddace don Allah wannan ba ni'ima ce Allah ya maka ba to yanzu ka kyautawa Allah in ka juyo da fada da wannan littafin nashi da ya baka haddace ko kuma kana alfahari mu da muka haddace alqur'ani bakai godiya ga Allah ba godiya ga Allah shine ka bi wannan alqur'ani sannan ka zan kana mai kankan da kanka ga Allah ka san cewa wannan hadda da Allah ya baka ta alqur'ani ba karfin ka bane ba iyawar ka bace ba darajar ka bace dan in daraja ce wancan sahabin yafi ka sahabbai nawa ne na annabi su haddace alqur'ani ba suna da yawa shin yanzu duk ka bi wadannan daraja kai dan ka haddace ashe abin da ke nuna kai kuma naka nau'in ne maganin mantuwa ita ce al-inayatu bi sihhatil jasadi wato mutum ya rinka kula da lafiyar jikin shi wa ghizaihi da kuma cin abinci mai lafiya wa rahatihi da hutu jikin ka ya rinka samun hutu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa min surati hatuna daga cikin surar kula da lafiya din nan al-ihtimamu bil ghiza al-mutawazi mutum ya rinka bada muhimmanci game da ainihin abinci da kuma irin yadda yanayin shi ainihin abincin yake ba kowace tarka-tarka ka rinka kwasawa cikinka ba abinci nan ba fa lallai abinci mai tsada ba a'a ka tsaya ka dubi yadda mas'alar take yanzu don Allah yaushe ne za a ce kana son kai hadda alqur'ani gari ya waye ka ci waina rana ta yi ka ci alale la'asar ka ci dambu dare ya yi ka sha kunu haba duk ka kare a carbohydrate bakai saitin abubuwa ba a talauce din nan akwai abubuwan da za su dace da wanda shugaban kasar ku yake ci duk aikin su daya sai dai dandanan su a baka ne kawai nawa ne yafi nawa ne jama'a musulmi mun gane wannan ga irin dan karas din nan ga irin dan alaihu din nan ga irin yan wadannan abubuwa to amma sai ya zama kai kawai baka aunawa kowace bankaura sai kama ka kai dai ta cike maka wannan tankin naka to kaga an samu matsala tare da kai jama'a musulmi mun gane wannan domin kana cikin haddada daddare zaka fito da gudu addu'ar da zaka yi ma cikin bandaki ba zaka yi ba domin ciki ya gurbace zawo mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu yawwa saboda haka sai an kula da wannan sannan kuma malam yace taqlilul ghiza'i wa adamu shiba wa adamu shab'i da wato mutum ya rinka cin abincin yana karanta cin abincin wato ka ci gurgurdan kamar yadda muka siffanta baya da kuma rashin taki ciki haka domin aka ce wa zakara al-ulama'u anna awqatal ju'i ajwadu lil hifzi min awqati shab'i yayin da mutum ya zambe take cikin shi ba wannan lokacin yafi dacewa da hadda fiye da a ce mutum ya take cikin shi kai pam ka duba da kyau ka gani in aka zo shan ruwa da azumi in ka take cikin ka bam sai kaga baka iya sallar isha balle sallar tarawih dama mun gane wannan to tunda aka ce kula da jiki ko sai kuma malam yace annazafatu wal wudu wat tatyib lallai ne mutum ya rinka tsafta kana kula da alwala kana kula da wanka kana kula da shafa turare har na daga cikin wannan aka ce an samu wasu daga cikin malamai magabata salaf kenan irin su Imam Malik har kyama suke su karanta ainihin ilimi ko su karantar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ainihin alwala jama'an musulmi mun gane wannan da kyau sai zan su yi tsafta ashe wannan ya nuna yawo da algararar riga da ake da dauda da menene da kanta da annakiya ashe ba shi daga cikin siffa alarammomi masu hadda ta gaskiya amma sai mutum ya zauna a zaure da dauda da menene da annakiya da kunkunniya tana zubo mishi da duk wani ainihin maski gaba daya ya hadi ya har hadi mishi wai dan a ce ai wannan bawa ne daga cikin bayin Allah dauda ba abinda take nunawa sai ainihin wato nisantar ka zuwa ga Allah domin ga nassin alqur'ani cewa wasiyabaka fatahir tufafin kama ka tsaftace su war rijiza fahjur kamar yadda ake ce maka ka kaurace gumaka haka tufafin ka kaga wata dilalatul iktirani din jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko to malam yace wa qad dakara ba'dul ulama'i umuran litanshitiz zakira an samu wasu cikin malamai sun faɗi abubuwa da dama wanda wannan zai sa kwakwalwarka ta rinka caji sosai kana iya tuno abubuwan da ka haddace an samu malamai sun faɗi abubuwa da dama walakinnaha fi mu'zamiha laysat mawsufa min mishkatin nubuwa sai dai ba wai an samu a hadisi bane dan haka fataqa'u tahta tajriba wal bahth al ilmi kawai bincike ne da jarabawa a ƙarƙashin binciken ilimi ne wasu malamai suka gano ga wasu abubuwa waɗanda in kana ci ko kana sha ko kana kula da su za su ƙara maka kaifin hadda kuma suna taimakawa wajen nisantar mantuwa. Kamar me suka ce katanawulul asli kamar shan zuma. To shan zuma in zaka sha ka sha ta alal riq da sata kafin ka kariya sai ka samu kalashi ko cokali biyu, tare da cewa ita zuma ko yaya ka sha ta ba ta da ta'adi, ba za ta bata maka ciki ba kamar wasu abubuwa bane. Don haka ko da cokali biyu sai ka samu kalasa kafin kai karin kumallo. To malamai sun bincika a cikin binciken su da jarabawa sun gane cewa wannan yana taimakawa wajen ainihin wato ƙarfin hadda da kuma nisantar mantuwa. Sannan wal habbati sauda da kuma ainihin cin habbatu sauda ko kuma shan manta ko ka ci ƴaƴan habbatu sauda ko ka sha man. Wa aklil zabib da kuma cin inabi busasshen inabi din nan gashi can in ka tafi zaka shiga GRA ta hanyar wajen police headquarters anan Zaria gashi nan suna sai da danyen shi za ka ganshi kore haka abu ruwa kamar tsada yake amma shi kore ne, to shi yake kira inabi. To in aka shanya shi ya bushe sai ta muke sai ganshi baki to bakin ake niki bakin inabin, to sai ka rinka cin shi aka ce yana taimakawa. Wannan duk bincike ne na malamai. Sannan kuma wa madghil labn da kuma shan kindirmo ba tsala ba wanda aka samu akai da kuka da abubuwa, a kindirmo na gaske ko madara ta gaske. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wallahu alam, Allah ya shiryar da mu. To sa'an nan kuma sai ka kawo tanzimul waqti wa husn istighlalihi, kai kuma mai hadda ka rinka tsara lokutan hadda da lokacin karatu. Ka gane lokacin karatu wato daukar karatu da kuma lokacin nazarin shi karatun yadda zaka fahimce shi ka iya shi daban. Kaga lokaci biyu ko? Lokaci na uku kuma lokacin haddar. To me yiwa kai in ka zo an biyo maka karatun a yanzu an jima da daddaren nan in ka tafi to wai ka fara hadda kenan, a'a sai aka ce ka tsara abubuwan dalla. Qala ibn Jama'a, wani babban malami mai suna Ibn Jama'a yana da littafi Tazkiratus Sami, a cikin littafin nashi yace wa ajwadul awqati lil hifz, mafi dacewar lokaci ga hadda al ashar shine ƙarshen dare kafin alfijir ya fito. Kai baccin ka ka tashi dodar kai alwala ka dan yi ibadojinka babu gajiya ba yunwa ba kasala ba hamma ba, to a daidai dan wannan lokaci minti 30 minti 40 awa daya sai ka samu sai kai haddaka. Kuma lokacin du'a'i ne, don yazo cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah na sakkuwa wannan lokaci yana cewa wa zai bauta min in karba wa zai roke ni. Kaga ka gama karatun da kake son haddacewa sai ka roki Allah ya saka abin ya zauna a kwakwalwarka. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau, aka ce wannan lokaci shi yafi dacewa. Walil bahsi, in kuma kai malami ne mai bincike to al abkar lokacin safiya kamar hantsi din nan haka bayan an yi sallah asuba ne ka dan huta rana ta fito haka karfe 8 zuwa irin karfe 10 din nan, to lokacin da ya kamata ka dan tattaro ka binciko kaza. Walil kitabati wasan nahari, in kuma rubutu kake da shi kuma wannan sai ka samu da rana 11 rana 12 da makamantan haka. Wannan ba hadisi bane fa, ana kawo shawarwari ne na haskakawa. In kai ka samu kanka a halin wani lokaci da kai kuma kaga ya dace maka shikenan. Walil mutala'ati wal muzakara, in ko mutala'a ne karatun da aka biya maka da kuma komawa ka maimaita karatun da aka ainihin yi maka shine allai da daddare. To kaga yanzu kamar yadda malam ya kasabta maka da daddare shine lokacin da zaka yi nazarin karatun da aka biya maka. Ka gama nazari zuwa karfe 10 na dare 11 na dare sai kai kwanciyar ka kai bacci, karfe 4 na dare sai ka tashi. Abin da kai nazarin nan a dazu kafin ka kwanta, kaga ka kwanta da tunanin shi a zuci, to yanzu kuma sai ka tashi ka maimaita shi ka 1 2 3 so 4 so 5 haka shikenan, sai kuma ka ji hadda ta zauna an je an yi sallah asuba kuma ka dawo ka dan huta. In kana da bukatar kai bacci zaka iya yin bacci, kana da bukata zaka karanta alqur'ani ko ka zauna wasu zikirori ya tabbata a cikin sunna. Sabani yadda suke cewa babu kyau ayi bacci bayan la'asar ko kuma babu kyau ayi bacci bayan sallah asuba, wannan duk ba addinin musulunci bane, hadisai ne matattu aka kawo akan haka basu inganta ba. Abin da ya inganta dai a game da in an idar da sallah asuba zuwa rana ta dago hantsi kenan, yazo a cikin hadisi kyakkyawa cikin Mu'jamut Tabarani annabi sallallahu alaihi wasallama yace in mutun yayi sallah asuba ya zauna yana wasu ibadoji waɗanda shari'ar musulunci ta shar'anta mishi har rana ta fito ya miƙe a wannan wuri yayin sallah mafi karanci raka'a biyu. Raka'a biyu ta sallar walha kenan. Raka'a biyu mafi karancin sallar walha kenan, matsakaici raka'a hudu, mafi yawa raka'a takwas. To yace in mutum ya miƙe sallah raka'a biyu, za a rubuta mai lada tamkar yayi umra. Ba lada kake so ba? To ka samu. Kar ka matsa sai gwamna ya kai ka umra, sai gwamna ya biya maka haji, sai gwamna ya maka aure, a'a ga abin da zaka yi ka gani shikenan. Su sun je umra dai sun sha dadin jirgi, amma ladan ku ba. To kai ma ka samu ladan umra. Ba shikenan ba. To ka gani? Allah ya shiryar da mu. To kun ga ashe jama'ar musulmi, waɗannan shawarwari ne ake ba mu waɗanda za su amfanar da rayuwar mu ƙwarai da gaske. To daga ƙarshe sai malam ya cikashe mana da cewa abu na biyar, ittiba'ul usus salima lil hifz wal istizkar. Ga wasu abubuwa waɗanda fandisho ne, wasu matakai ne waɗanda suke lafiyayyu da za su taimaka maka wajen hadda da kuma iya tuno duk abin da ka haddace. To wannan abin ya kasafta shi bangare da dama. Bangare na farko yace aljanibul awwal ma qabla al hifz wat ta'allum. Kafin ka fara haddar, kafin ka fara koyon ilimin, ga wasu abubuwa da ake so ka kula da su. Abu na farko, saboda a gurguje za mu karasa wannan insha Allah, malam ya kawo cewa ikhlasun niyya wa tashihul qasdi. Ka jara niyyarka kuma yanzu kana da kyakkyawan manufa. Kar ka ce a yanzu yadda an haddace alqur'anin nan ake zuwa ai ga sakaratin alqur'ani, daga nan ka samu budurwa, daga nan a baka mata, daga nan ka ci naira 2000 kaza, a kai ka Saudiya, a je kai gasa da musabaka da ayyan Larabawa, ka ci su, ka ci kofin duniya kaza. Ma'ana kai kasdinka kenan, nufinka kenan. To harka ta lalace maka tun daga foundation ta. Ya zama kawai ka gyara niyyarka saboda Allah za kai. Sannan abu na biyu, as-siqatu bin nafsi. Yanzu kai kanka ka ainihin wato samu yarda da kanka, ma'ana kanka sa karayar zuci, ka duba Qur'anin ka ce wai izu 60 ha ba malam ina ai gaskiya abin da wahala malam. To ka dai taimake mu, to ka lalata harka. A'a ka dauka kawai haba tuni da zamu haddace Qur'ani, tunda muna da Allah, mun yarda da Allah kawai, shikenan ka samu aminci. To anan ne wajibi ne malamai masu karantar da yara ku kware game da education. Shine hanyoyin karantarwa. Aka ce in ka shigo aji zaka ga wani yaron yana da kalak, shi tun farko ma tukuna matsoraci ne, daga ya ga malami ya shigo duk za ga ya firgice. Dan haka duk karatun da ake biyawa shi a firgice yake. To anan ne aka ce dole ne malamin duk da zai karantar da yara ya zan kwararre ne, ya iya sanin dabi'un yara. Wani yaron zaka ga a cikin yara ƴan uwan shi yana ta tsalle-tsalle, kana shigowa ajin, to shikenan sai ga di ya firgice. Anan ba firgici ne yake na girmama ka wai malami ba, a'a kana bincikawa sai ka gane mai wa uban shi yana zalunta shi. Da zaran uban ya shigo gidan ya make wannan, ya buge wannan, ya haure shi nan, to dan haka da ya ganka kai ma sai ga to ga fa wani irin baba ya shigo fa. Dan haka sai ka ga ya natsu natsuwa, amma ba irin wanda zai bada hankalin shi ka biya mai karatu ba. Irin wannan sai ka ja shi a jika, yadda zai saki jiki da kai, ya gane kai ba mugu bane irin uban shi. Ka ji abu na daya, sannan aiki bai kare maka ba fa. Sai ka koma gida kuma ka jawo hankalin iyayen game da su sakan mishi jiki. In ba haka ba, duk tarbiyar da ka aza mai a nan makaranta za ta watse, domin dama su malaman ilimin tarbiya suka ce tarbiya tana da dandali uku ne, da gida, da anguwa, da makaranta. Duk inda ɗaya ya gyaru biyu suka ɓaci, harka ba ta yi ba. Duk inda biyu suka gyaru ɗaya ta ɓaci, harka ba ta yi ba. Dole sai uku sun gyaru. Shi yasa kaga duk tarbiyyar da ka aza a Najeriya sai ta rushe, domin mai yiwuwa kai da malaman makaranta ƴaƴanka kun haɗa kai akan tarbiyya. Anguwar fa akwai gidan bidiyo, akwai gidan club, akwai silma, akwai wurin dara, akwai kaza, akwai kaza. Don haka duk tarbiyyar da kuka bashi ta kan mutanen kirki, salihai, bayan Allah, in ya zo gida zai ga haka, in ya je makaranta zai ga haka, in ya fito waje fa sai ga mutane macuta ne. Tun daga hawa keke, in ya dan bada ƴan kwandalan shi zai hau keke, to zagaye nawa ake? Zagaye uku. In ya biyu sai a kwace, a ce tabbuka ba mu wuri da Allah, muna da kwasoma da yawa, ga yara za su hau da yawa, kai baka sauri. Kaga daga nan ya fara ganin cuta. To duk tarbiyyar da kuka biya mai gida da makaranta ta watsi. Jama'a musulmi, mun gane wannan. Ku je ku karanta littafin ainihin wato tarbiyatul aulad fil islam na babban malami Abdullahi Nasihu Ulwan. Duk da littafi ne wanda ban san ingantaccen littafi game da tsarin tarbiyya kamar shi ba, amma game da hadisan ciki kam akwai matsala kwarai da gaske, duk da an samu wani malami yayi takhriji da tahqiqin su don a bayyana wa mutane don abin ya zan an samu fa'ida. Amma tsara yadda ake tarbiya babban malamin nan yayi kokari, wani malami ne ya rasu mutumin kasar Saudi Arabia dan garin Jidda, littafin ya rubuta shi a cikin mujalladi biyu, Tarbiyatul Awladi fil Islam, yadda ake tarbiyar yaya a cikin addinin musulunci. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko? To kaga anan dole ne kai da kake karantar da yara hadda alqur'ani ko kake karantar da su ilimi, sai ka ba su fiqa, sun samu aminci ga kansu, kowa ya rinka jin shi fa zai iya, kuma kowa ya rinka jin shi kama abokin malam ne. Jama'a musulmi mun gane wannan. To anan ne aka ce in har za kai duka kar kai wa yaro dukan zalunci wanda zai firgita dukkan yaran ajinsa sa maka malam mugu. Kaga akwai malam mugu, akwai malam mugu wurin yara, malam mugu zaka ji an ce malam mugu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki shiryar da mu. Sannan ya zan alistima'u alistimta'u bima yaqra'u wa yadrusu wa yahfazu, ya zan abinda kake karanta kana jin dadin shi, kai ya zan kana hadda kai ma baka jin dadi, wannan babu shakka ka gyara wannan tsarin tun kafin ka fara hadda, ka gyara wannan. To kaga anan akwai bukata ashe ka bi waccan kaidar da aka ce kenan. Shine me ka je ka koyo karatu yanzu bai nuna a bakin ka ba kace zaka haddace, ai zaka ji da wuya, zaka falakata falakata ka kai sai kace kai wannan ina wannan kata yayi wahala ba zai haddatu ba. To ka gama wannan gargadar tukunan sai ka ji ka iya falakata hamal aqaba, sai ka iya rasu sai kai haddar, kar ya zan da gargadar kai kokarin haddar sai zan baka jin dadi. Jama'a mun gane wannan, mu kiyaye waɗannan ka'idojin. Sannan sai malam yace al-akhdhu amman yafiqu bi ilmihi wa amanatihi, in kuma zaka koyi karatun ka koya wurin malamin da yake ba kantafi yake ba, dan aka ce malamin ka digirgire yake, to kai ma zai zan kana karatun. To shi ma dai malam da yazo mana fasara ya ce mana rijaluhu thiqat, ko masajen shi amintattu ko kafafuwan shi sun takafu, kai ku dai bari zan duba. To yanzu malam ya baka a igiyar ruwa biyu, kai kuma ka je ka haddace, to kai a wace ka haddace, kaga ba aminci. To sannan ya zan wannan malami mutumin kirki ne, yana da amana ta ilimi, dan kai ya je baka son zuciyar shi ka haddace a matsayin ilimi. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Wala budda a samu gogagge kwararre amintacce, sannan a karbi karatu daga gare shi. Sannan quwwatul irada bad'an wastimraran wa zalika amrun yuraddi alayhi almuslim wa quwwatul irada muzhirun li akhlaqin hamida min as-sabr wal hulm. Sannan yazan kana da karfin nufi, abinda ka nufa din nan yazan gadangadan daga sai kake, to ka tarbiyantu akan haka. Wannan ko yana biyo bayan hakuri ne da dangana da Allah zai sa maka har ka zan kana da dabi'u nagari. Nan fa ane maka shimfida abubuwan da ya kamata ka bi ne kafin ka fara haddace tukuna. Sannan malam ya kawo dai abubuwa ga su kama at-tarkizu zihni wa mimma yu'inu alayhi al-istimta'u wa quwwatu al-irada kama yu'inu alayhi ikhtiyaru al-waqt wal makan al-munasibayn, ma'ana da lokaci da wurin da ya kamata kai hadda. Aka ce duk sai ka dubi wannan wurin, ma zaka ji nan gaba za a zo a lissafa maka, ba fa ko ina ne zaka zo, nan ka zo ka zauna, wannan na sai da rake, wannan na kacau kacau, wannan yaro yana kaza, wannan yana kaza, kai kuma nan ka zo kana wattini wazzaitu wa turisini, wani ya zo manja ya zo maka bari a riga, kai ya kai mini bari a riga, to duk sai ka hada ka haddace hadda barin manja a riga ce. Jama'a mun gane wannan da kyau, don haka labudda sai ka samu lokaci da wurin da ya dace. Aha, Allah ya shiryar da mu. Zaka ji fa saboda kaiwa matuƙa sai da malamai suka ce kar ka je kai hadda a kusa da hanya saboda hayaniyarta, kar ka je kai hadda a wani wuri wanda yake da kyakkyawan yanayi kamar kyakkyawar ciyawa, domin hankalinka a lokacin yana ɗaukakuwa zuwa ga kallon wannan yanayi na wurin ciyawa, ko kuma wani kogi da ruwan shi ke wucewa ana kallo ana jin daɗi, aka ce duk hankalinka zai jawo ga wannan. To je ka zauna wurin da babu abin da ke ɗaukar hankalinka, kawai ya zan abin da ka dukufa akan shi ka dukufa. Allah ya shiryar da mu. Waɗannan a takaice matakan farko kenan wajen hadda kamar yadda malamin ya kawo. Sai kuma yake aljanibu thani asna'ul hifzi aw ta'allum, abubuwan da kuma mutum ya kamata ya kiyaye yayin ainihin haddar ko kuma yayin koyon ilimin. Na farko malamin ya kawo at-takrar, shine duk abin da kake so haddace shi ka rinka maimaita shi, ka maimaita. Misali, wattini wazzaitun, ka haddace ta a yanzu da kaga ka biya su daya, to ka sake, ka ji ta zauna tukuna sannan sai ka rufe. Jama'a mun gane wannan da kyau, kar kai su so daya kawai. Sannan malam ya kawo ainihin tawzi'ut ta'allum fil hifz wal muraja'a ala haddin sawa. Ya zama ainihin wato in mutum ya zo koyon karatu ko kuma haddar ko kuma muraja'a, to ya zan ya tsaya ya karkasa abubuwan a tsari. Kar ya zan aya 50 kake so zaka haddace a wuni. A yanzu din nan ka ce tunda ka tashi yanzu kana so zaka ainihin haddace 50 din nan kifi daya. Haddace 10 yanzu, anjima ka kara 10. Mun gane wannan da kyau? Ba wai ka zubo su gaba ɗayan nan haka ba. Shine malam yace ka kasafta abubuwan. Sannan abu na uku malam yace ittiba'u tariqatil kulliya fi ta'allum. Mutum ya bi ainihin wato hanya wadda ainihin ta tattaro abubuwa gaba daya wajen koyo. Shine me? Karatun da aka biyo maka in kana so ka haddace. To in ka zo za ka yi zaman haddar, ka bi shi gaba daya tukuna. In ka bi shi gaba daya, ka fahimci shi karatun yau me yake karantar da kai. Waɗannan ayoyin na yau ne suke karantar da kai jumlar su. To in ka fahimci wannan, to sai kuma ka dawo kana kasafta abin da zaka haddace. Jama'a mun gane wannan da kyau? Waɗannan na daga cikin shawarwarin. Sannan malam yake at-tasmi'u dhati, ya zama kuma kana ji daga bakin malami ne kai da shi kake zama, ba wai kai sai ka je ka siyo kasar da haka ne zaka je ka haddace Al-Qur'ani ba. A hana ka fa malami ya biya maka sannan ka je ka sa kasar don ya tuna maka ba. Amma ya zama kai ka ki zuwa makaranta kawai sai ka je ka siyo kaset sai ka ce wai da haka zaka yi hadda, ba zai yi ba da haka, wannan ba daidai bane. Sai ce wa huwa afdalu min al-qira'ati marratin, yati ka je ka koya a wurin malami zai fi sauƙaƙe maka fiye da ka ce bari ka je ka bude littafin kai ta nazari, kaga tunda anan ba koya maka za a yi ba, sai ka yi ta dadiya kai ta maimaita tunda ba wanda ya koya maka. To daga nan kuma abubuwa za su biyo baya. Na daya, za a samu ainihin wato ne za ka iya samun kanka a halin gajiya. Na biyu, za ka iya samun kanka a hali na kurakuran fahimta da kuma kurakurai wajen karatu din. Yanzu dan Allah mutum ya ce kamar irin yadda suratu Yusufa take din nan, wadda take da ishmani a cikinta, ka ce a kaset za ka koya kaset na video, kai ko da kaset ai kaset na audio ko da kaset na video ne ma wanda kake ganin malamin na kira'a, da wahala ka gane yayi ishmani in ya zo wurin da yake cewa qalu ya abana ma laka la ta'amanna ala yusuf. Yanzu baka san me yiwa nayi wani abu da baki na wurin malaka la ta'amanna. Asalin wurin malaka la ta'amanna, ƴaƴan annabi Yakubu suke cewa me yasa kai baka amince da mu akan Yusuf bane, da mun ce Yusuf ka ba mu tafi sai ka ce baka da, me yasa? To tunda an hada nunin din nan guda biyu sai zama al ishmam, sai ka tara ainihin bakinka sai zama malaka la ta'amanna haka, sai ka dan tsuke kadan haka sai ka wuce. Ba wai in ka zo wurin tsayawa za ka yi malaka la ta'amanna malaka la ta'amanna ala yusuf ka wuce. To yanzu wannan kasar na audio misali na recorder za ka iya fahimta wani abu haka, to shi yasa ka je ka koya a littafi zai fi. Sannan wannan zai taimaka maka wajen iya fitar da makharijul huruf daidai harufa, domin ganin yadda bakin malami ke motsawa na da alaka wajen fitar da harufa. Ji da kunna kadai bai isa, sai kane kana kallon bakin malami. Shi yasa su malaman tarbiya a da aka ce a zamanin salaf in za a haddatar da yaro Al-Qur'ani sai a zaunar da shi irin zaman nan da yazo cikin hadisi na biyu na 40 hadisi, hadisin Bukhari da Muslim, daga ainihin hadisi na farko kai hadisin Umar, cewa ya jingina gwiwar shi shi wannan mala'ika Jibril zuwa ga gwiwarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda suke yi sai malami ya zauna a kwanar gini haka, ma'ana wannan katanga ta taho wannan ta taho sun hadu haka. To sai shi malamin sai zauna a wannan kusurwa ta ginin, to sai zaunar da ɗalibin, shi kuma ɗalibin sai zanya kalli malamin. Kun ga ɗalibin ba inda yake kallo a duniya sai malamin, ba wai ba malamin ya zauna jikin bango haka flat shimfiɗaɗɗen bango yaron ya kalle shi ba, a'a ai kun ga yaron zai iya kallon dama da hagu ya ga wani abu, a'a malamin zai koma kubakar gini ne haka sai ainihin zauna. In ya zauna sai ya juyo da yaron sai su haɗa gwiwa sai zan yaron koda zai waiga ba inda zai kalla. To sai ya zama a ce ya rinka kallon bakin malamin shi. Shi ne shi yasa suke kiran abin at-talaqqi, wato kamar wurga mai abin baka ake, tunda saiti ne da ya fito sai ya shiga kawai. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? to labudda idan ka je ka koya a bakin ainihin malami. Sannan kuma malami yace as-sam'u min akhar, yazan kuma ka rinka ji daga wani. Bayan malam ya biya maka, sai kuma ku zo kai da dalibai ƴan uwanka, sai a zo. To shikenan wanayi wannan yana taimakawa wajen hadda. Sai malam yace wa hiya wasilatun tuhaqqiqu katiran min fawaid at-tasmi'i adh-dhati, wannan na daga hanyar da ke tabbatar maka da karatun da ka jiyo a wurin malamin ka. Ka jiyo sai kuma ka sa wani dalibi ya rinka zuwa ku rinka yi tare, sai yace lakinna halatuhu ni anhu wa hiya mu'ina ala tadhakkur, amma wannan karkawai ya isa maka a ce dalibai to imu mu zo mu koya wa junanmu, a'a sai kun dauko karatun sannan ku zo ku rinka tuna wa junanku. Sai yace faqad tadhakkara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bistima'ihi aya kana unsiyaha, annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar sauraron wani ya tuno wata aya wadda da an mantashe shi ita. Jama'a mun gane wannan shine abin da muka yi ishara a baya insha Allah. Sannan na daga cikin abubuwa, yayin da kake son hadda aka ce raf'u sauti asna al-hifz, daga murya in kana hadda din, in kana karatun haddar, kaje kana haddar to sai ka daga murya bi qadrin la yashqu alayhi, amma dagawar ba yadda kuma zaka cutar da kanka ba. Karka je kana yadda zaka rinka fikewa, a sai ka rinka gurgurdan yadda dai ka san ka daga murya. Sai suka ce fa innal qira'ata al-khafiyya lil-fahm, in mutum yana son ya fahimci abu, yana karanta yana son ya fahimta, to sai rinka karatu a sirrance. War rafi'a lil-hifz wal-fahm, in ko mutum yana son ya haddace kuma ya fahimta abu bi kenan, to wannan sai ya daga murya shi a wajen karatu. Sa'ad da kake karatun haddar, kana so ka haddace kuma ka fahimta, sai ka daga murya, ka je tsuntsu biyu da dutse daya kenan. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? To sa'an nan kuma malam ya kawo abubuwa da dama waɗanda kaɗan daga cikinsu sai kawo an-nashatu dhati wa istikhdamul mu'assirat, sannan kuma sai ka rinka bin wasu matakai kai kuma da baka taimakawa kanka. Misali, akwai mutumin da yana cikin ɗabi'ar shi duk abin da ya haddace to in ya koma ya rubuta shi da ka, to bai sake manta shi. Kun gane? Bayan ya haddace qul huwallahu misali, sai zo sai rubuta qul huwallahu da ka, to baiwar da Allah yake wa masu irin wannan ita ce sai zan qul huwallahu nan da ya rubuta a takarda, sai zan wai kama a zuciyar shi ya rubuta, ba zai sake mantawa ba. Sai zama duk sanda yazo yana karanta qul huwallahu sai ya rinka ganin kamar gata a rubuce. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? To a ƙarƙashin wannan ne suka bada shawara dangane da in ka zo haddace abubuwa to sai ka kasafta su ga yadda suke. Misali a ce kana hadda ne game da tarihin malamai, sai ka fara nasaba, waye malamin, yaushe aka haife shi, yaushe ya rasu, duk irin waɗannan sai ka tsara kamar yadda kake ganin suna kawowa cikin littattafai tahzibu tahzib siru alamin nubala da sauransu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sannan kuma har wa yau aka ce yana daga abin da zai taimaka maka shine me, in al'amura ne waɗanda suka faru kake son ka haddace su, to ka haddace su gurgurdan yadda zamanin su yake. Misali, daga mulkin Buhari sai nawa? Sai na Babangida. Haka ne? Daga na Babangida sai nawa? Sai na Shanikan. Daga Shanikan saiwa? Sai Abacha. Daga Abacha saiwa? Sai ainihin Abdulsalam. Daga Abdulsalam saiwa? Sai Obasanjo. To misali, kana son ka haddace tarihin mulkin waɗannan, sai ka haddace a bisa wannan tsari. Daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan, sai abin ya fi maka daidai. Jama'a musulmi mun gane wannan. To kaga a ƙarƙashin haka, in ka zo hadda al-Qur'ani, Qur'ani farkon shi shine suratul Fatiha. Jama'a, sura ta biyu ta Qur'ani ita ce Baqara. To daga nan zaka fara hadda kenan. To amma kaga nan Baqara tana da tsawo, karatun suratul Baqara yana da dan wahala. To anan ne sai su malamai na ilimin Qur'ani sai suka ce an yi sassauci mutum ya faro hadda al-Qur'ani ta ka, shine daga suratul Nasi kenan. A ƙarƙashin haka aka ce kamar yara ƙanana da ƴan koyo, to babu laifi sai a fara musu, sai a ɗauko Fatiha ɗin, to sai a dafa musu birabin Nasi, birabin Falaki, qul huwallahu, sai su haddace al-Qur'ani ɗin ta haka. Domin me? Domin duk da cewa birabin Nasi ita ce ƙarshen al-Qur'ani, to tafi sauki. Dan haka sai zan an faro mishi ta sama kenan, madadin ta ƙasa. Jama'a musulmi gane wannan da kyau. Karanta littafin At-Tibyan fi Adab Hamalatul Qur'an na al-Imam an-Nawawi ya kawo kaɗan daga cikin irin waɗannan abubuwa. Sannan abu na biyu aka ce kai ƙoƙarin fahimtar ma'anar abin da kake haddacewa. To yanzu game da hadda al-Qur'ani akwai matsala, in ka ce duk abin da aka biya maka kai kuma kana so sai an yi maka fassarar shi, an fitar da ilmomin shi, an fitar da kaza, sannan zaka haddace shi. to babbar shawara da manyan malamai suka kawo akan haka sai suka ce matakin da ya kamata shine ana koya maka alqur'ani ana koya maka larabci in kai baba larabi bane sai ya zama kana fahimta alqur'ani ta irin makamanciyar hanyar da sahabbai suka bi misali annabi fa bai wa sahabbai tafsirin qur'ani daga baqara hannasu ba ya bassu ne abin duk da ya karantar da su suka fahimta sai kyale su abin da shi ya gano sun fahimta kuskure sai ya gyara musu abin da su suka kawo kukan sun kasa fahimta sai ya gyara musu to haka sai ya zan su tunda larabawa ne in an karanta suna fahimta ko misali wani kawai ya kintso ya dan dauko jakashi zai tafiya sai ji wani yana karanta suratul zariyati ne yana karatu kaza akan tashin alkiyama suratul turi wattur kitabin masur har inda yake cewa wa inna ad-dina lawaqi' lallai sakamako tashin kiyama lallai sai ya faru to balarabe ne shi wannan da zai tafiya ya zo wucewa ta wundan dakin wannan kawai da yaji aka ce sai fashe da kuka ya fasa tafiya wannan na kawo maka ne ba wai don cewa sunna ne kai haka ba a ane maka misalin kaga da yake yaran shi ne daga ji ya gane abu jama'a mun gane wannan da kyau to mu kuma da ba laraba ba fa sai zan mu koya wa mutum muna koya mishi ira muna koya mai larabci sai zama shi ma yana karanta ana haddatar da shi alqur'anin shi da kanshi yana iya gane abin da ake haddasar da shi to abin da ya rikice mai ba zai dauki tsawon lokaci ba sai malam yayi mai bayani kaga ba a bata lokaci da yawa ba amma